نفسه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، من أقار جدد قوديمه بالله سبحانه وتعالى من قوامي قومي wanda cikin kwalalansa da horewansa muka dawo nan safiya ta asabar yawmin 16 daga watan Jumadil Akhira hijran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shekara 1442 a gidan miladiya yawmin 30 ga watan 1 shekara ta 2021 ko na'am mun ga wurin ci gaba da karatun littafin kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid na babban malamin addinin musulunci al-Imam al-Jalil Muhammad ibn Abdul Wahhab. Muna fatan Allah madaukakin sarki kai haske kabarinsa. Mun samu tsawon lokaci ba mu yi wannan karatu ba saboda lalurori daban-daban. To a ƙarshe dai insha Allah ta'ala mun dawo za mu ci gaba da karatun wannan littafi kamar yadda muka dauko. Kuma idan ba a manta ba mun tsaya a wani babi daga cikin babubbuka. Wani lokaci cin a baya na yi tambaya akan wani babi muka tsaya, amma an dai ta ijtihadi ko an ce an ta kacin shi ban sani ba ko za ku iya gano babin da muka tsaya kai tsaye. To kun ji wani daga cikin ƴan uwa sha ijtihadin shi yace za mu tashi ne akan babu man ata'a al-ulama aw al-umara fi tahlil ma ahalla Allah fi tahrim ma ahalla Allah. Shi a fahimtar sa yace nan ne za ka yi shi, ban sani ba ko wanda ke da fahimta kuma bayan wannan. Akwai wanda yake da fahimta kuma bayan wannan cewa wannan babin za mu tashi? Wannan shirin ba na ittifakin an yadda ba ne, ba na an yadda da maganin shi ba ne, ba kuma ana da wata fahimta kuma bayan ta ba ne. Na dai rashin sani ne wannan shirin. To ga Malam ya kawo wata ka'ida shi kuma da ya gina a kai, ya tabbatar da dai an yi babu ma ja'a fi riya. To da aka shafa yantar shi za a tashi babun mina shirki iradatul insani bi amalihi duniya. Daga an samu gangano guda biyu na malamai. To ne ne za a ɗauka kenan. Kila ma a samu ta uku. Ana iya samun ta uku. Shi babin ma ja a firya ɗin ma an yi shi tabbas. Ku dai duba ku gani. Hanya tabbas an yi babu ma ja'a fi riya. Kudi ba ku gani. To almuhim dai insha Allah ta'ala ina gani babin da zamu tashi ne kamar yadda dan uwa na farko ya kawo cewa babu man aqala ulama wal umara fi tahrim ma ahalla Allah aw tahlil ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaban min dunillahi. Nima na sha'afa akan wani babi ne za a tashi, ban gushe ba ina taraddudi shin wannan babin ne za a tashi ko ko babin da ke kafin shi mina shirki iradatul insani bi amalihi duniya ko ko babu ma ja'a fi riya. Ni kai na wannan babu buka guda uku a ciki nake kai komo. Kama da na tambayi su masu bibiyan karatun wanda suke ɗauka sai tabbatar min da cewa za a tashi ne akan babu man aqal ulama. Shi ya tabbatar min da wannan, ni ma kun ji hujjata da nake ganin cewa kamar ina da wata hujja mai karfi cewa wannan babin za mu tashi. Amma ni ma hakikanin gaskiya wannan babu kuka guda uku sun rikice min cewa a wani babi ne za a tashi. To ala ayyal dai shi dan adam kenan, duk abin da baka bibiye shi ba manta da shi kake yi. Yawwa, wannan inda darasin da za mu ɗauka a ciki shi ne, duk abin da baka bibiye shi ba to kakan manta da shi. kaga mun dauko karatun nan a lokacin da muke karatun inda a ce mu wani zuwa nan da shekara daya zaka manta da inda ka tsaya wani zai ga ya za a yi haka saboda yana jin kokolon shi tana rike komi tana ganewa to amma kuma ga cikin shekara dayan kuma da dan wani abu an manta da mababin da aka tsaya to me kake tsammani kuma da karatuttukan da aka yi kaga da dama za a manta haka dan adam yake shi yasa yake neman bibiya ko da yaushe yawa kar ka yadda ka saki aikin alkhairi kuma kai nisa da shi sai ka manta da shi duk inda kake jin ka nutsa da kanka ko ka gamsu da kanka ko kana jin cewa kana da basira kana gane komi wallahi wani lokaci ne kadan sai ka manta da abin da ka sani a baya shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a harkan alqur'ani mai girma ya ta kwadaitar da mu ya ta zabarar da mu akan riƙe alqur'ani da bibiyan shi akai akai ya ce kamar raƙumi ne alqur'ani kana sakin shi shi raƙumi in ya kama nan sai sai ta tafi shi kenan sai ka manta da shi to haka duk wani karatu yake duk abin da ka sani na gaskiya na ilimi to ana so kai ta bibiyan sa kai ta bibiyan sa kai ta bibiyan sa shi yasa sai ka bude yanayi da zaka yi ta samu kana muraja'a kana muzakara kana kuma karantarwa abubuwan nan guda uku zaka yi muraja'a muraja'a ita ce ka je ka dauko karatu sai kuma ka keba kanka kai ta bi lokaci bayan lokaci kana bi lokaci bayan lokaci kana bi idan kana yin wannan to karatun ka zai zauna kuma zaka rika samun karin ilimi saboda duk lokacin da kai wani karatu idan ka dawo ka ce wurin duba karatun to zai wahalan gaske ka gano baka gano wani kuskure da kai ba zai wahalan gaske baka gano wani abin da ya kamata ka fadi baka fadi ba zai wahalan gaske baka gano wani abin da bai kamata ka fadi kuma ka fadi ba haka dan adam yake to shi yasa amfanin muraja'a kenan to daga nan kuma sai kai muzakara shine sai ka samu abokan karatu wanda kuke sa'o'i shi kuma sai ku rika tattauna akan abin da kuka karanta abin da kuka karanta kuka gane din nan sai ku rika bibiyan sa to sannan kuma sai ka je ka karantar da wani idan ka karantar da wani insha Allah ta'ala kai ma abin zai zauna maka amma in ya kasance kai karatu baka karantar da kowa ba baka yi muzakara ba baka yi muraja'a ba to zaka manta da mafi yawa daga cikin abubuwan da ka san su haka ga irin take saboda rayuwar Allah subhanahu wataala ya gina dan adam mutum ne mai mantuwa wanda daga cikin magabata ya kasance idan ya je dauko karatun hadisi ko ya je dauko karatun shi a gaban malamin sa zai zo gida ya nanata ya nanata ya nanata ya nanata ya nanata yakan nanata da yawa har aka wata rana da ku yaggansa ku yangarsa ta taba ce mishi algafata malam kaga dai kai malami ne ni ko ba malama bace sannan kuma kai din nan kai kaje ka dauko karatun nan ka zo ka shiga daki kai ta maimaita karatun nan kai ta maimaitawa ni dake tsakar gida ma ina maka hidima naji karatun hannu haddace ballantana kai amma kai kana nan kana ta maimaitawa kun ja bintice mishi ita ma a tsakar gida tana jin karatun da malamin ke ta nanatawa ke ta nanata ita ta haddace kuma ita ba malama bace fa shine sai take kalubalantar mai gidanta shi malamin kenan ci algawa ta wallan kaman ka matsa ma kanka da yawa sai ce mato ki bari zan nuna miki bambanci na diki sai bayan shekara daya sai kira ta yace zo kin tuna barakin mun wata magana kin ce kaza kin ce kaza tace kwarai da gaske sai ce to karanta mun abin da kika haddace te ta mutsu mutsu te ta mutsu mutsu abin da ta haddace bai zo ba sai ce to ni barin karanta miki kuma tun haddan shekara din nan da ta gabata ne sai ya karanta mata sai ce to kin ji bambanci na da kike amfanin nanata wanda nake yi saboda irin wannan ranan ne shine amfanin nanatawa sai ta gane eh to ashe lallai abinda malamai suka yi kai daga nesa kana nan kana zace zace ne amma su malamai sun san inda za su sun san abinda suke yi akwai daga cikin magabata wanda idan ya je ya dauko karatu da dabbobi suke muraja'a muzakara idan ya karanta ya karanta ya karanta ya karanta tabbatar da shi ya gane ya riki a lokacin nan babu wanda zai ga ya ma kusa sai ya je gurin dabbobin shi ya ce to awaki ku saurari maganar annabi sallallahu alaihi wasallam sai karanto kun sai ga dabbobin sun nutsa suna sauraron maganar annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan duk cikin kofofi ne na muzakara sahabbai ma suka yi wannan sai su zauna ya su ce su tunatar da kawunan su abin da ya gabata na daga hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani lokaci su ce mu tunatar da kanmu akan abin da ya shafi tashin alkiyama annabi ya sha zuwa ya same su suna zaune tambaye su me su kuke yi su ce na tazakarar sa'a a wata riwaya kenan muna tuna tashin alkiyama ne mun zauna ne yanzu muna karin juna akan al'amarin tashin alkiyama to a lokacin ne sai ya ba su hadisi cewa alkiyama ba za ta tashi ba sai kun ga alamomi guda goma shine ashratus sa'a al-kubra akwai manyan alamomi na tashin alkiyama a wannan lokacin ne annabi ya gaya musu wannan akwai lokacin da yazo ya tambaye ya gansu suna zaune suna muzakara ya tambaye su me kuke yi suka ce muna ambaton Allah ne yace kun yi imani da Allah kun tabbata ba abin da ya zaune da ku sai ambaton Allah suka ce ambaton Allah kada ya zaune da mu sai ya ce na gode ma Allah da ya nuna min mutanen da ya ce in na gansu a cikin al'umma ta in zauna tare da su sai annabi ya tankwashi kafa sai ya zauna tare da su sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine ma'anar wasfir na sakama alladine da'una rabbuhum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha to akwai irin waɗannan lokutan da zaka ga sahabbai suna yin wannan wani lokaci ma wani sai ya kira wani ya ce ta'al nu'minu sa'atan zo mu zauna da kai mu jaddada imaninmu ko da na awa daya su zauna wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo su jaddada mu kansu imani wani lokaci kamar da al-Imam at-Tabarani ya rawaito idan sahabbai biyu suka hadu da junansu ba sa rabuwa sai ɗaya daga cikin su ya karanta ma ɗayan suratul asri sai ɗaya daga ciki ya karanta ma ɗayan suratul asri lam yaftariqa hatta ya qara ahaduhuma ala al-akhar suwat al-asr sannan sai su rabu akan hakan saboda irin sakon da take dauke da shi da kuma irin darusan da ke ciki cikin suwat al-asr to wannan babi na muzakara sanannen abu ne a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam to haka nan kuma suka karanta da tabi'ai tabi'ai da yawa za su zauna suna tattaunawa suna muzakara na ilimi daga ƙarshe idan suka zo inda ba su sani ba sai a ce a je a tambaye sayyidina abdullahi dan abbas wani lokaci su ce aje a tambayo na Aisha wani lokaci ma da sahabban da tabi'an duk ba su san amsan ba sai a ce aje a tambayo na Aisha ta faɗi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin kaza akwai irin wannan da yawa a cikin sahabbai da cikin tabi'ai to wannan na daga cikin abin da ke dawwama mutum da abin da ya sani na gaskiya amma in ba haka nan ba in ka ci gaba da nisantan gaskiya ka bar shi tun kana tunawa za ka kai lokacin da baka tunan shi to kuma babban cutan ilimi kenan babban virus din da ke kama ilimi kenan babban virus din da ke kama ilimi shine ai sakaci da shi har amanta da shi kuma wannan akan dan same shi din har cikin magabata kadan saboda a nuna dai haka dai Allah gina dabi'an dan adam zaka ji a cikin hadisi akwai man haddatha wa nasiya shi ya bada hadisin amma ya manta malami ne ya zauna da ɗaliban shi ya je ɗauko karatu ya zo ya ba su suka rike karatun malam wane ba mu karatun nan amma gobe idan sun zo sun ce malam wane kai ka ba mu hadisi kaza sai ya ce ba shi bane alga ta nan kai ne mana lokaci kaza da lokaci kaza a lokacin nan a ce amma tambayi wani wani ce alga ta nan kai ka ba mu hadisi ne sai kai ni huwa ni bane ba ni bane ka ku samu magana wannan ya ce malam kai ne kamin dai misali a ce mishi malam ga ka an yi recording fa gashi aka set yace ka an yi wannan ba ni bane misali to man haddasa wa nasiya sai mutun ya bada karatu sai kuma ya manta to duka dai wani lokaci rayuwa ne wani lokaci kuma sakaci ne mafi yawan lokacin kenan sakaci ne ke sa mu na mantawa da abu amma ba abin da kake bibiyan shi akai akai za ka baka mantawa da shi cikin sauki to wannan yana dai daga cikin abin da ya kamata a ce muna mai da hankali a kai zai taimake mu sosai idan dai muna dan bibiyan karatun muna mai da hankali sai Allah madaukakin sarki ya mana mafaka a kasancewan ba mu ittifakin gurin da za a tashi ba ina ganin in Allah ya yarda ba za mu fara karatun yau ba maimakon haka amma zan dan ƙara yin tambihi akan abin da ya shafi wato yanayi na tsaro da halin da muke ciki musamman a wannan kasa tamu babu shakka kishin kasa na daga cikin mutuntaka kishi yana daga cikin mutuntaka ba ina nufin kafa hujja da wani hadisi ne wanda yake ba hadisi bane da suke cewa hubbul watani min al-iman san gari ko kuma kishin kasa yana daga cikin imani wannan an tambaye Sheikh Al-Albani akan wannan hadisi yace wannan ba hadisi bane sai dai dabi'a ce da Allah ya gina duk mai hankali akai yana son mahaifarsa in dai ba mutumin da yake birkitacce birkitacce ba babu yanda za a ce baka san garin ku dabi'a ce wannan sawa'un ko da hadisi ko babu hadisi kishi na ƙasa in nace ƙasa ka dauka kawai duka Najeriya ko kai kishin angonku ko kai kishin gidanku in so samu ne gidanku yafi sauran gidaje kyau ko ba ka bane wannan dabi'a ne dan adam in so samu ne a ce garin ku ga tituna ga fitullu ga komi yaji an fitar da kwalbatoci an fitar da kaza an fitar da kaza garin ku ya fito fes ba bola ba kwadami ba a kwaso bayan gida a kwasa shadda a zo a zuba akan hanyar mutane ai kowa zai so haka to kaga wannan dabi'a ce ta dan adam to Allah subhanahu wataala ya gina mu akan san garuruwan mu to sai dai mu namu garin yanzu ya samu matsala an samu matsala gaskiya tsakani da Allah matsalolin tsaron nan manya-manyan kofofi guda uku ne kamar yadda muka sani a yanzu akwai matsalar mu ta Boko Haram wanda Boko Haram mun san asalinta mun san kuma irin abin da ta so a gaba waɗannan a shar'anci ana kiransu al-muharibun bit-ta'wil su abokan fada ne amma sun gina matafiyarsu ne akan wani tawili akan tawili to irin waɗannan mutane ana zama da su ai sulhu akan yi musu nasiha da fadakarwa da jawo hankali da fatan Allah ya dawo da su kan tafarki madaidaiciya amma idan ba su yi ba za a yake su amma duk lokacin da suka ce mun gane za mu dawo kan gaskiya to sai a hankali sai a kyale su hukuncin su ɗaya da khawarij mun sani cewa khawarij su ne suka fito na fito ga sayyidina Usman har sai da ta kai ga sun kashe sayyidina Usman sun zubar da jinin shi suna kabbara suna ganin za su samu lada akan sun kashe sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga tawili kenan wannan suna jin suna da hujja ne ai ba a kaza ai ba a kaza ai ba a kaza irin mutanen ne da ba a iya musu da inda ka zo da abu sai sun kawo maka wani abu daban a ce to a zo a nemo mutum biyu su yi hukunci sai su ce ai Allah ya ce inil hukmu illa lillahi to kaga kamar suna kafa hujjar Qur'ani so da kuwa innan abokan fada ne amma bi ta'wil su suka kashe sayyidina Uthman sayyidina Ali ma su suka kashe shi sayyidina Ali ma shi su suka kashe shi dan shi ma kashe shi aka yayi ka gani to waɗannan irin su ne khawarij to su ne irin Boko Haram da muke da su irin wannan babu laifi ai sulhu da su in ta kama ai sulhu shine sayyidina Ali ba ga ya yaƙe su sai kuma ya tura musu sayyidina Abdullahi dan Abbas aka samu kwararren malami ya koshi da ilimi duk wani tawili da zaka kawo duk wani fassara da zaka kawo ya san shi kuma mutum ne wayo mi wayo ba ilimin kawai ba akwai malami sosai amma bai da wayo ana iya mishi wayo cikin sauki in ka zo mishi da fuskan addini sai ka rude shi sai ka dora shi akan banna bai gane ba to a sami mutum mai zurfin ilimi kuma mai wayo da hangen nesa shine sai aka tura musu sayyidina Abdullahi dan Abbas ya tattauna da su sai ga nan take mutum kusan 2000 sun kyale wancan gurbataccen aqidan sun dawo kan aqidan gaskiya ta farkin daidai to irin waɗannan sune al-muharibun bi ta'wil matsalan su sananniya ce ita muke ta gwagwagwa da ita shekara kusan 10 wani abu to tana cikin matsalolin kasan nan duk da kasancewan siyasa ya shiga cikin tafiya siyasa la shakka ya shiga cikin tafiya tunda zaka samu akwai yan boko haram ba ma musulmi bane kristoci ne wadansu da cross din su wadansu ba ma yan kasan bane siyasa ya shiga cikin abin kaman dai akwai wani lauji a cikin nadi a cikin al'amarin boko haram din to amma dai mu dauka cewa boko haram din su ne dai sanannun nan wanda suke fada da gwamnati suke kashe al'umma amma suna da tawili to irin wannan suna daga cikin matsalolin Najeriya sune matsala ta farko a harkan tsaro matsala ta biyu sune wannan matsala da muka sani da ta bayyana daga baya na masu garkuwa da mutane wanda yake kuma wannan wallahu a'lam amma ina kyautata tsammanin bayyanan kidnappers din nan a larabci suna kiran su al-mukhtatifin masu kidnapping bayyanan su yana da alaka da abu biyu ne abu na farko shine butulci da muka yi ma Allah menene butulcin da muka yi ma Allah mun yi ma Allah butulci subhanahu wataala a lokacin da wannan gwamnati ta hau kan mulki shekara ta 2015 lokacin da aka zo sai aka dan shiga wani hali na kunci Baba ba abinci bane ba halin yunwa bane ba mu da matsalan yunwa a lokacin nan akwai abinci sai dai hanyoyin kudi ne suka zama sun karanta amma din abinci kasa tana da abinci babu wata yunwa kasa a wannan lokaci mutane suka kasa hakuri da Allah subhanahu wataala suka yi ta fadin in haka ne ma mu wallahi ga rabo ku haramta da in haka ne wallahi mu boko haram mata kuma na wannan halin ne yunwa Ta fi mana kaza, ko kunyan Allah ba sa ji. Lokacin da Allah ya fito da su ya tsamar da su daga tada bama-bamai, a wancan lokaci ba ko a masallacin nan ba mu da aminci cewa ban za ta iya tashi. Ba mu da aminci cewa a unguwanninmu, masallatanmu, kasuwanninmu, makarantunmu na Islamiyya da na boko, a kan hanyoyi duk ba mu da aminci cewa ban zai tashi. Kuma babu inda bai tashin ba. Din ya tashi a masallaci ya tashi a coci ya tashi a kasuwa ya tashi a tashan mota ya tashi akan titi kawai ga yinin bom ya tashi a Kaduna a gurin Sultan Bello kusa da Sultan Bello bom ya tashi a bakin titi a nan Musasa bom ya tashi baya ga wurare daban-daban gurin Ibadu a Kano da bom ya tashi mutum kusan 100 ne ya kashe kaga al'amarin ya wuce inda ake tsammani da ka duk lokacin da kake fita daga gida ko kake kai komo a ci kawai dai kana da yi ne kawai kai shahada sai inda ta kasance in ka rayu to in kuma ka mutu shikenan Allah ya sa mu je asara to a lokacin nan alhamdulillah babu zubar da jini irin wannan tsoro din ya tafi to amma kuma sai aka zirce mu da mafi karanci kasa kenan da wannan shine halin wahala a lokacin nan sai mutane suka yi ma Allah butulci sai suka manta ni'iman da ya musu a baya suka manta da wannan ni'iman sai suka fara sakin kalmomi munana zuwa ga Allah subhanahu wataala suka yi ta gayyato ma kansu masifa da bala'i ai mu in haka ne ga rabo ku haramta dawo to shi kuma Allah subhanahu wataala la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid in ko ka kafirce ma ni'iman da ne muku Allah ce wallahi azabata tana da tsanani ku da kuke ganin kamar sai lalle ta boko haram Allah zai azabtar da bawa sai Allah ya canza mana daga boko haram mun sai ta koma ta dawo kuma harkan kidnapping ne za a bi mutum har gida a je a sace shi ya zama bawa sai dai a je a fanso shi inda kasan ana siyan bawa a baya to haka yanzu ake siyan mutum shi yasa ko din su ayoyi da ba mu gane ma'anonin su ko kuma ba mu iya aiki da su to yanzu za mu iya aiki da su a ce maka fakkwa raqaba yantar da wuya menene yanzu yantar da waya aka ce ka fassal menene fakkwa raqaba ka yantar da bawa ko fata harir raqabati min qawli an yatamasa a wannan zamanin menene yantar da waya shine kaje ka samu wanda aka kidna bin din shi ka biya kudi ka fanso shi baka da wani fakkwa raqaba da yace wannan a wannan zamanin tunda ina kaga bawa to amma wanda aka kama a matsayin kidnapping kidnapper sun kama shi ba shine bawan ba yanzu tunda har yanzu an ce min ana sararwa ma waɗansu za su kama bawa za su kama mutum su ce sai an ba su miliyan 5 sai waɗansu kidnapper din sai su sara sun sara a miliyan 5 din su kuma sai su dora na su sai su dora na sai su ce to ya koma miliyan 7 kaga fitina ta kai fitina to ita ma wannan fitina ce wacce ta addabi kasan nan su kuma wayannan muharibuna ne wannan ba bi ta'wili ba irin wannan ba a daidaita da su irin wannan tsakankanin hukuma da su kashe su ake kisan kari dangi da mu wayannan innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqatalu wannan kashe su kawai ake babu laifi a musu nasiha kafin a kama su in sun dawo sun tuban ma Allah shikenan aka karbi tuban su babu laifi a musu azai da abin amma ba wanda daidaita su ake ha tsaya ai sulhu da su to ku hakuri ku kaza ku kaza ku kaza wayannan yan ta'adda ne to su ma sun dami kasan nan kusan kowa yana cikin wannan damuwa to sai nau'in barazana na tsaro na uku shine wanda ke angoyin mu da yankunan mu wanda shi ma karan kanshi wannan barazana ce babba masu dauken angoyi duk abin da ka samu duk irin wahalan da kai akan abu za su zo su tace shi ga shaye-shaye ga bannanan luwadi yawa a cikin al'umma in aka ce a unguwa ɗaya ka kidayo wanda aka san suna harkan suna bin maza suna luwadi kana iya kirgo mutum goma ko ashirin wana ma a gida kaza kaga fitina ta mamaye al'umma to wannan al'umma ta mu tana da bukatuwan abin da zai tsare ta tana da bukatuwan wani tsari da zai rike al'umma sai kasance an ba gwamnati goyen baya an taimaka ma gwamnati wurin samar da tsaro da zaman lafiya domin ba abin ban takaicin shine wani lokaci kuma zaka iya samun jami'an tsaron ma da su kuma ake banna wani lokaci zaka iya samun wasu ba ina nufin duka ba zaka iya samun wasu jami'an tsaron da su ake hada baki ana bannan kuma wannan wani abu ne sananne to idan al'umma ta riga ta kai haka to kamar yadda muka sani kowa ya bada irin nashi gudunmuwan ganin an samar da maslaha alhamdulillah masu wa'azi da fadakarwa suna nan ba su kasa abuwa ba kullum nasiha da fadakarwa da tsoratar da mutane Allah shine abin da ke gaban su su kullum islahi suke yi gyara suke yi kuma shine kololon darajar da zaka kai ka zama muslihi ba ka zama salihi ba in ka zama salihi wannan kai kadai zai amfana amma muslihi zaka zama mai gyara baya ga ka gyara kanka to ka gyara wani nan ne kololon daraja idan ka kalli alqur'ani duk inda Allah ke bayanin mutanen kirki zaka ji ba sa fada da kowa amma kana zama muslihi mai gyaran al'umma daga nan kuma al'ummomi za su ta fada da kai duk qur'ani ka duba duk wani annabi da kaji an ce mutanen shi na fada da shi sai lokacin da ya dauki mataki na gyaran al'umma daga lokacin nan ne kuma fir'auna zai ce danni daga lokacin nan ne kuma su Abu Jahal da sauran kafirai za su ce danni amma lokacin da annabi yake muslihin shi yake salihin shi har suna kiran shi al-amin su suka bashi wannan taken sun yi fada da shi ba su yi fada da shi ba amma daga lokacin da ya zo ya ce to zan gyara al'umma yanzu lokacin suka ce baka isa ba danni daga lokacin fada ta fara tsakankanin Annabi sallama da sauran kafirai to haka duk wani mai gyara yake in din ka zama salihi kai kadai kawai ta rawani ka zo masallaci ka kankane kai ta sallah ba za ka fada da kowa ba amma fara wa'azi kaji daga lokacin za ku fara fada da mutane kirin din da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ta fada da mutane har a gidansu fa fada da shi ake yi to kuma wannan din itace cin nasara itace cin nasara domin bayan ka zama mutumin kirki to kana nan akwai nau'in hasara a tare da kai har sai kai ma ka kuma yi wa'azi da fadakarwa kai da awa zuwa ga Allah mutane sun zo mutanen kirki to a lokacin nan ne ka rabu da hasara tunda da Allah yayi rantsuwa yace wal asri innal insana fi khusri yace jinsin mutum gabaki daya yana cikin hasara sai yace illal ladina amanu wa amilus salihati sai wanda yayi imani kuma yayi kyawawan aiki wanda yayi wannan kaga ai ya cika kanshi kenan ga imani ga kyawawan ayyuka shi a karan kansa ai ya cika me ya rage mishi ba abin da ya rage mishi to amma yana nan akwai sauran hasara a tare da shi hasaran rene shi ma tunda akwai sauran sifofi guda biyu wata wasau bil haqqi wata wasau bis sabri da'awa kenan da wa'azi sai kai ma ka zama ka rika da'awa wannan gaskiyan da ka gane imanin da kai din nan da wannan aikace-aikacen alkhairin da ka gane kake yi ka gane amfanin su to sai kai wa'azi kai fadakarwa ka kira hankalin mutane su masu zo su yi wannan imanin su yi wannan aikin kyawawa da kake yi sannan kuma sai kai nasiha da fadakarwa akan ai hakuri domin duk wanda yace zai kama hanyar Allah sai ya gamu da kalubale a gidan wani lokaci ma wurin iyaye zaka fara fuskantar matsala irin yanda ga Qur'ani nan ya kaito mana annabi Ibrahim da shi da babansa sun samu matsala ga annabi Nuhu nan da shi da ɗansa sun samu matsala ga annabi Lot da shi da matansa sun samu matsala ka gani in ku a cikin sahabbai ne ga irin su Mus'ab bin Umar nan da shi da mahaifiyansa sun samu matsala duk wanda ya ce zai gaskiya zai rike gaskiya kuma zai da'awa zuwa gaskiya sai ya fuskanci matsala masu mummunan zato na yi masu zagi na yi wanda kai wa'azi ya ji kamar da shi kake yi shikenan ce bai kara magana da kai wani ma ce bai kara maka sallama wani ma ya ce kaza wani ma ya ce kaza wani ma ya ce kaza kowa da abin da zai faɗi irin dai inda aka riga ga yamanin sallallahu alaihi wasallam an ce sahi mai sihiri ne an ce makaryaci ne an ce boka ne an ce mai neman waye an ce kaza an ce kaza an ce kaza amma dai da ƙarshe dai mutum ya kubuta daga hasara farkonta da ƙarshenta to kaga wannan janibin masu wa'azi da fadakarwa kenan to sai janibin shuwagabanni ina nufin ko shuwagabanni na addini ko shuwagabanni na al'umma gabaki daya su ma suna da rawar da za su taka cikin irin ababin da ya kamata su taka hadda shuwagabanni limaman masallatai ba ga wa'azi da fadakarwa tunda yana daga cikin aikace-aikacen masallatai su tsara yadda za su samar da ribati ko kuma aikin hisba a masallatansu kar ka dauka yanzu ina maganar gari ga baki ɗaya ne kamar nan masallacin gashi Allah ya azurta shi da matasa zarata akwai mummune masu son Allah da yawa to kada wannan yawan da Allah ya bamu na matasa mutanen kirki ya tafi a kawai a fitar da wani tsari babu laifi a yi haɗin gwiwa da sauran masallatan da ke nan yanki kowane masallaci su fito da ɗaiɗaikun mutanen da za su rika ɗaukan aikin sintiri ko kuma aikin hisba aikin umarni da mai kyau da hani akan mummunan aiki wanda yake yin wannan ko kuma umarni da mai kyau da hani akan mummunan aiki waɗansu ma malamai suna ƙida shi a cikin rukuni daga cikin rukunin musulunci fa sukan ce ai in ka ce rukunin musulunci ashe da la ilaha illallah a tsaye da sallah ai kaza guda biyar to ka ƙara na shidar kuma da'awa zuwa ga wannan abubuwan saboda in ba a da'awa zuwa ga waɗannan abubuwa guda biyar abubuwan za su tsaya kenan sai ka ga mutane ga musulmi har musulmi a suna amma ya jahilci la ilaha illallah in ka tambaye shi me ma'anar la ilaha illallah sai mu ce a'a to ai ba sarki sai Allah wani menene ma'anar la ilaha illallah yace maka a ma'anar la ilaha illallah shine ba mai azzatawa sai Allah shi ya fahimtar sa kenan to kaga la ilaha illallah tana da bukatun ai mata da'awa ai da'awa zuwa gare ta a haskaka a fito da ita da ma'anoninta da sakon da ke tare da ita da falalolinta da alkhairai da albarkatun da ke karkashin ta da kuma abubuwan da ke warware ta duk mun tattauna su a cikin kitabun tauhid in baka zo kai nasiha kai da awa zuwa ga sallah ba kirkiri sai ga ana sallah amma sallan bata hana munkari bata hana alfasha akwai wanda yake idan yana sallah shi bai ma san abin da yake a sallah ba, akwai wanda yake yana sallah ne fa amma idon shi na sama, yana ta kallo sama. Abinda annabi ya ce in mutum na irin wannan sallan Allah zai mai da shi jaki, zai mai da sifan sifan jaki. Malamai suka ce a tarihi ba a taba samun wanda ke cikin sallah sai Allah mai da shi jaki ba, amma kuma gashi manzon Allah ya ce duk wanda ke sallah yana kalle kalle Allah zai mai da shi jaki. Suka ce zuciyar shi ne Allah zai mai da ita irin zuciyar jaki. Kaga mutum akwai wani ya san abubuwa da yawa amma yanzu jaki, din jaki ya san hadisi, kai ka taba ganin jaki yana shirin ya aiki da hadisi, ko kukanin ya tashi duk karatun da muke, ko karatun Qur'ani ake, ko karatun hadisi, jaki zai tsaya nan ya ta kukan shi ba abin da ya dame shi. In ya kama ya fito da tsarecin shi a bainin jama'a zai fito da tsarecin shi, shi sakare ne, shi ba ruwan shi da karatu. To kaga wannan ɗabi'an jaki kenan, ya kasance ba zai gane abu mai kyau ba, zai gane mara kyau ba. To duk wanda ke sallah yana kalle kalle fa haka zai samu kanshi. Akwai wanda yake yana sallah a nan amma kai ga ka a can kuna haɗa ido, kun gane kenan, ya nuna sallan ma ba ta mashi bacin zuciyarsa ba. Wani yana sallah a nan amma ya san abin da ake a nan gefen shi na hagu, ya san abin da ake a gefen shi na dama, ya san halin da silin ɗin masallaci ke ciki amma yana cikin sallah ne. Akwai wanda idan ya zo cikin sallar tasa a rakkane yake, addu'o'in ma da ake karanta a sallar bai san su ba, tahiyyan ma da ake a sallar bai san su ba, in an gama sallar me ake karanta bai san su ba. Shi dai kawai abin da ya ji dai kawai tun ana yi, in an gama sallar alƙar ja'akum rasulun, in an gama sallar a karanci qul huwallahu kafa uku, a karanci kaza, shi ya iya abin da kawai ya sani ke. To kaga sallar ma tana da bukatun a yi mata da'awa kenan, a yi da'awa zuwa gare ta. To sai suka sanya wannan umarni da mai kyau da hani akan munanan ayyuka ya zama abin da zai rike addinin. Al-Imam Shatibi Abu Ishaq yana cewa addini yana tabbata ne ta hanyoyi guda biyu a cikin littafin shi Al-Muwafaqat. Yace akwai abin da yake faruwa min qibalil wujudi. Min qibalil wujudi abubuwan da yake ana neman a samar da su ne. Ɗabi'u da halaye da aƙidun da ake neman a samar. To samar da waɗannan ɗin zai riƙe addini. Akwai abubuwan da yake kuma so kuma min janibin tarki. Bari ana son a bar kaza, a bar kaza, a bar kaza. To barin waɗannan abubuwan su za su riƙe addini. Sai ce amma abin da zai haɗa su ga baki ɗaya shi ne amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar. So don haka yana da buƙatuwan masallatai su samar da irin waɗannan tsare-tsaren nasu, a samar da hisba. Aikin wannan hisba shi ne umarni da mai kyau da hani akan mummunan aiki. A samu dattawa a ciki, a samu malamai a ciki, a samu masu ƙarfi a ciki, jajirtattu, a samu masu arziki a ciki, waɗanda ke ɗan abin da ya taso na buƙatuwa za su salwantar da dukiyansu domin a yi wannan aiki. Da haka ga malamai a ciki domin fatawoyi da tsarin da za a tafi, ga masu abin nan masu dukiya a ciki domin aiki da dukiya inda ya taso, ga kuma masu ƙarfi a jika saboda aikin idan ya taso. Cikin aikace-aikacen da za a yi shi ne haddi irin wannan ribatin da muke magana a kai. Ribati shi ne wato dako da bibiyan al'umma, ganin al'umma ta zauna lafiya amma kai kana ka wahala, kai ka wahala domin al'umma su ji daɗi, shi ne ma'anar ribati. Ka ba da kanka ga Allah, ka ba da kanka ga al'umman musulmi, ka zama rajulun milla, ka zama ka ba da kanka ga al'umma, ka ba da kanka ga addini. Domin me? Domin addinin ya zauna lafiya, al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam su zauna lafiya. Kun ga wannan ribatin? To samun aikin da ya kai shi falala a musulunci yana da wahala. Aiki ne mai daraja matuƙa. Za ka ga waɗansu sun keɓe a ce za a riƙa fita daga ƙarfe 10 zuwa ƙarfe 1. Suna su assignment ɗin awa uku ne kawai, 11, 12, ƙarfe 1 sun gama. Daga nan sai waɗanda za su fito ƙarfe 1, 2, 3, 4 zuwa 4 da rabi gab da asubahi. To wannan aikin ba ƙanƙanin aiki ba ne a cikin musulunci. Hadisi ya zo, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ribaɗin yini ɗaya ko ribaɗin dare ɗaya yafi alkhairi fiye da azumin wata daya fiye da kiyamul layli na wata daya. Ka samu dare dai kawai ka ce yau ne ranar ribadina, an shirya yau century namu group din ne, kila ku ne group B ko group A ko C, to yau naku ne ribadin ku ne, to ku salwantar da wannan yinin ko daran kuna wannan kewayen domin gyaran al'umma. A hana mu'annata su bannan wanda za a yi musu nasiha a yi musu nasiha, wanda za a yi musu hukunci a yi musu hukunci, dan akwai wanda zaka same shi mabannaci ne ba hukunci yake ne ba nasiha yake ne, irin wanda za gan surra'i din nan kowa yana cikin jama'a su ko sun je can gindin wata itaciya can arabe ka sa bin suke yayi, to irin wannan sai ka ce ka musu nasiha da fadakarwa, shahayen nan ba zai amfane ku ba, haukatar da ku zai yi, zai hana ku samun wani madafa ne a rayuwa. A rayuwa kun taba ganin wanda yake ya cimma wani abu ta sanadiyar shaye-shaye, ayi musu nasiha a tsoratar da su Allah. Akwai wanda suna da buƙatuwar kuma ayi musu hukunci, wanda ya yanki wani hukuncin shi a kai shi ga hukuma ta zaka mishi da hukunci, kila an fahimta, wanda ya saci rukiyar wani a kai ma hukuma ta mishi hukunci, ire-iren waɗannan abubuwa. To a samar da masu ribadi, to wannan ribadin mutum ya yi shi dare ɗaya ko a ce da rana ma za ka yi, ku ne masu kewaye anguwanni, kun tuna an riƙa lokacin da yake da hantsi akan zo a sace yara irin hina ghaflatin minan nas din nan, ko bayan azhar lokacin da mutane ko duk dai galibi an tafi aiki masu makaranta sun tafi, mabannata suna yawan shigowa anguwanni a wannan lokacin, wani lokaci bayan azhar mu wadansu suna bacci wadansu kaza sai mabannata su fito sai banna. To a samar da waɗanda za su kewaye anguwa da yanki da wannan lokacin, waɗansu kuma da daddare, to wannan falalan shi a wurin Allah ya fi ka tsaya kai ta azumi na wata ɗaya, ya fi kai ta kiyamul layli na wata ɗaya. Kai har a ƙarshen wannan hadisin ma annabi suke cewa duk wanda ya rike wannan aikin in ya mutu yana cikin wannan aikin, to an amintar da shi daga fitinan tambayan kabari, ba shi ba tambayan kabari. Duk ko ta fitina ta cikin kabari in ka mutu a wannan hanyar ka tsallake ta, ina wanda suke neman shortcut na shiga aljanna? To gashi duk wanda ya mutu yana ribadi, manzon Allah ce umina minal fattani ko futtani, an amintar da shi daga fitintunan nan na cikin kabari, munkarin wa nakir, da kai baka da tambayan kabari in ka mutu a tafarkin ribadi fi sabilillah. A wata riwayar wannan hadisin Muslim ne ya kawo shi da al-Imam Tirmidhi da al-Imam An-Nasa'i, a wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce gurin da ɗaya daga cikin ku zai tsaya ko kuma ɗaya daga cikin ku ya tsaya awa ɗaya yana ribadi fi sabilillah, to yafi alkhairi fiye da lailatul qadari, yafi alkhairi fiye da lailatul qadari. Ka bada kanka ga Allah, ka bada kanka ga al'umman musulmi, ka tsaya kana dako domin al'umman musulmi su zauna lafiya, su kwanta su yi bacci, masu kiyamul layli su yi kiyamul laylin su, masu karatun alqur'ani su yi karatun alqur'ani mai girman su, masu iyalai su zauna da iyalan su cikin aminci da kwanciyar hankali. Amma kai idan ka biyu su kuma ga su can da shi da matan suna kan gada suna ta bacci a yinsu suna nishari, amma kai ka tsaya idan ka biyu kuma kayi wannan da gangar ne domin neman daraja a wurin Allah, domin al'umman Annabi sallallahu alaihi wasallam su huta su yi bacci, domin musulunci ya samu kariya. To manzon Allah ce to wannan awa ɗayan yafi alkhairi a wurin Allah sama da daren Lailatul Qadr. Kowa sai inda muke neman daren Lailatul Qadr har itikafi muke saboda mu samu daren Lailatul Qadr. To Annabi ya ce awa ɗaya da za ka yi ribadi yafi falala a wurin Allah fiye da Lailatul Qadr. Kai yace Lailatul Qadr ma inda al-Hajaril Aswad, kai a ce Lailatul Qadr ka riske ka ne a ɗakin Ka'aba, ga ka ga Hajaril Aswad, dan haka anan ne Lailatul Qadr ta same ka, kai ta fafata ibada. To awa ɗayan da za ka yi yafi maka wannan Lailatul Qadr a kusa da ɗakin Ka'aba. Kaga kamar yadda farilla take da kadari a wurin Allah in ka yi ta a Makka, to haka fa nafila take da shi. Da haka nafilin da ka yi ta a kofar ɗakin Ka'aba to sai fa kai nafila sama da 100 a wani masallacin sannan zai kamo wanda yake a Masjidil Haram. To yanzu a ce magriba ta riske ka, ai kaga dare ya shiga Lailatul Qadr, kai sallar magriba tana daidai da salloli 100 a inda ba ita ba, kai isha'i tana daidai da 100 inda ba ita ba, gashi kai sallar tarawihi da tahajjud kila ka samu awa 5-6 cikin dare kana fafata ibada. To duk darajar nan bi kai mutumin da ya bada awa 1 domin ya ribadi fi sabilillah ba, bi kai ba, kaga falalan ba karama bace. Wannan Ibn Majah ya rawaito da al-Imam al-Baihaqi da Ibn Hibban, duk Sheikh al-Albani ya kawo su a cikin at-targhib wa tarhib. A wata riwayar kuma da ya kawo wannan sai ya kara da wata falalan cewa sannan kuma wa ba'athahu Allahu yawm al-qiyamati aminan min al-faza'il akbar, firgicin ranar tashin alkiyama ma Allah ya hutar da ku. Kaga can an ce an amintar da shi daga tambayan kabari, fitina ba za ta same shi a cikin kabari ba. To a wannan riwayan kuma sai ta kara cewa ma firgicin ranar tashin alkiyama ka kubuta daga gare ta, yawm al-faza'il akbar, haka Allah ya kira ta, babban firgici. Duk wani firgici da ka san an taba yi a duniya, in ka goma shi da firgicin ranar tashin alkiyama sai ka ga karamin firgici ne. To duk wanda ya ribadi fi sabilillah, ya bada kan shi ga Allah, ina nana ta wannan, ya bada kan shi ga al'umman musulmi domin su addini cikin sauki, su rayuwar su cikin sauki, amma shi fa zai wahala domin zai tsaye da ko idan shi ba zai bacci ba. To manzon Allah ce firgicin ranar tashin alkiyama ma ya kubuta daga gare ta. Duk faɗi tashin da muke yi ba kenan, matsalan kabarin nan dai da matsalan tashin alkiyama shine abin da muke so mu kaurace mu. A wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗansu idanuwa guda uku babu yadda za a yi su shafi wuta, babu yadda za a yi waɗannan idanun guda uku Allah ya shigar da su wuta. Ana nufin kawai idan ka za a cire sai a aje kai a saka wuta, a'a, in aka ce idan mutum ba zai shafi wuta ba, ko fuskan mutum ba zai shafi wuta ba, ko a ce hannunka ba zai shafi wuta ba, ana nufin Allah ya amintar da mutum da gasa ba. Ba wai to za a je tashin kiyama ne a ce to za a yi maka azaba, amma za a cire idanuwanka a aji, a'a, ba haka ake nufi ba. Ana nufin dai Allah ya amintar da mutum daga azaba. To mutum na farko shine sai annabi ya ce idan da ta kwana fi sabilillahi tana dako, idan da ta kwana fi sabilillahi tana dako, ba wani albashi kake yi ba, kake jira ba, kawai lillahi kana ma Allah ne, bai kore kuma in kai a baka albashi ba, bai kore ba. Amma ba ita ce manufarka ba, ba manufanka ita ce yanzu ka samu aikin gwamnati ne saboda aikin gwamnati kake yi, a'a, yanzu wannan kana yi ne saboda Allah, kana yi ne domin musulmi su zauna lafiya, kana yi ne domin addinin musulunci ya samu sukuni. Irin ɗan hisban nan da zaka ga ana can ana ta sallah, su kuma suna can suna ta gaji, kar ƴan ta'adda su kawo ma musulmi suna cikin sallah hari. To gadin da yake ya ta sallan naka a wurin Allah, gadin ya fi sallah. Kun sa ko waɗanda yake masallatin da yake ana sallan tarawihi ko ana tahajjud, sai ku ga waɗansu a gefe a kowace kusurwa na shigowa wurin suna gadi, suna dubowa zai shigo, me yake ɗauke da shi, in suka ga wani yana tada hankali za su zo su fito da shi. To wannan gadin nasu ya fi muhimmanci sama da sallah. Kila kun fahimta. To duk idan da ta kwana tana gadi fi sabilillahi, to irin wannan mutum babu fuskan, babu yadda za a ci shafi wuta. Haka nan duk idan da yake kuka saboda tsoron Allah, idan da zai tuna Allah ya keɓa kansa, ko yana ma cikin jama'a, ko ya karanta Alƙur'ani, ko ya karanta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko ya karanta wani abu na ilimi, sai wannan abu ya tsoratar da shi Allah, ya tsoratar da shi tashin alkiyama, ko kuma ya tuna da irin sakacin da ya yi, da irin cibaye da ya yi, da irin saban da ya ma Allah, sai wannan abu ya tsoratar da shi, sai ya fashe da kuka idan shi ya zabar da hawaye. To wannan idan Allah ba zai mishi azaba ba ran tashin alkiyama, bal hasalima yana cikin waɗanda za a yi musu inuwa ranar tashin alkiyama, ranar da babu wata inuwa sai inuwan Allah. Ko ai kowa san wannan hadisin sab'atu. To haka nan kuma idan da ta kame ganinta daga kallon haramu gashi zaka iya ganin wannan haram din amma sai ka kauda kai me yasa saboda Allah bai so ka kalla zuciyanka tana ce maka kalla mana ka kalla kai kuma ka kauda kai me yasa saboda Allah baya so wannan sawa'un a cikin waya ne akwai haramun da yawa ba zai ki diddigu ba kana son ka kalla amma sai ka kauda kai to irin wannan idan Allah ba zai mishi azaba ba koko a zahiri ne gayi nan ana biki wani ce kai mu je mu ba ido abinci ka ci ga mata nan sai wanda ka gani sai wanda baka so gani ba ka kauda kai ka ce ba zan kalla ba to irin wannan idan Allah subhanahu wataala ba zai mata azaba ba ba zai mata azaba ba a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in gaya muku daren da yafi daren Laylatul Qadr falala a wurin Allah suka ce iya manzon Allah a gaya mana sai ya ce shine mai dako mai gadi mai ribadi da yaje yana ribadi a filin daga yana ba al'umman musulmi kariya akwai yuwan ya dawo akwai yuwan ba zai dawo ba duk wanda ya fita ya ce yanzu yayi ribadi yan ta'adda suna iya saran shi in kuma Allah ya kaddara sai ya dawo gida lafiya to irin wannan mutumin manzo Allah ce to wannan daren nashi ya fi daren Laylatul Qadri a wurin Allah ya fi daren Laylatul Qadri to ala ayi hal akwai nasoshi masu yawan gaske idan ka duba at-targhib wa tarhib al-hafiz al-Munziri ya kawo su Sheikh al-Albani kuma ya takharijin hadisan duk hadisai ne ingantattu ka duba zaka ga hadisai sosai masu halala masu bayyana falalar ribadi fi sabilillah to al'umman nan namu tana da bukatuwar irin wannan ribadin a samu mazaje jajjatattu ku rika irin wannan ribadin ai hadin gwiwa a anguwa ko a yanki muna fatan idan aka fara daga wani wuri wani wurin masu dauka wani wurin masu dauka wani wurin masu dauka da wannan sai kasance ribadi ya mamaye al'umman sai kasance ribadi ya mamaye al'umma sai kasance insha Allah ta'ala cikin nau'o'in bannan da muke gani za a rage mafi yawa ko da ba a rage duka ba a rage duka ba to wannan nayi nufin wannan ne saboda kullun zaka ji abubuwan da ya kara faruwa suke yi tun muna jin su a nesa gayi nan sun matso kusa da mu gayi nan abubuwa suna ta kara bunƙasa to ina fatan Allah ya sanya wannan dan haskakawan da nayi kadan ya zama mabudi na alkhairi mabudin da zai sanya ayi tsari mai kyau wanda za a fara yin wannan aikin ribadin akwai wani masallaci a garin nan da na san sun fara har sun fara tallata wannan tsarin ga wadansu masallatai to Allah ya saka musu da alkhairi to nan masallacin yana da kima kwarai da gaske kuma shi ma Allah ya azurta shi da mazaje sosai duk irin wanda ake nema akwai in ana neman masu kuɗi akwai in ana neman talakawa ma akwai ana neman matasa akwai in ana neman masu ilimi akwai komai nan masallacin ya hada to muna fatan Allah ya ce mu kinin masallacin sai kyakkyawan tsari wanda za su samar da ribadin da zai zama mabudi na alkhairi ga duk wannan yankin da magarin ga baki daya ina ga za mu dakata ne insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu fara karatun man atal ulama wal umara insha Allah ta'ala Allah shi mana muwafaqa ya ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya marasa lafiya daga cikin al'umman musulmi Allah ka ba mu lafiya masu lafiya kuma Allah ka kara mana lafiya Allah ka sa lafiya ta amfane mu cikin aikin da zai kusantar da mu zuwa gare ka ya Allah abin da yafi karfin mu Allah ka iya mana abin da muke iyawa Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka shirya mana yan matan mu Allah ka getta mana samarin mu Allah ka tarbiyantar da kananan yaran mu dattawan mu Allah kai albarka gare su shugabannin mu Allah kai musu jagora Allah ka kama hannayen su zuwa ga dukkan alkhairi Allah ka tsare su daga dukkan kuskure da dukkan sharri ya Allah jami'an tsaro kuma Allah ka taimake su malaman mu Allah kai musu tallafi Allah ka kara musu karfin gwiwa Allah ka taimake al'umma da ilimin su da lokacin su Allah madaukakin sarki ka kara ba su kariya daga zamiya daga tadewa na rayuwa ya Allah muna roƙonka Allah ka yalwata mana arzikinmu Allah ka yalwata mana arzikinmu Allah ka yaye mana kunci da talauci da kakani kai ya Allah halin da muke ciki a wannan kasa na tsaro ya Allah karfi da dubara ya kare mana ya Allah mun maida al'amari zuwa gare ka Allah ka karba daga gare mu Allah ka gafarta mana ka daukake mana wannan musibu Allah ka natsar da hankalin mu Allah ka kwantar da hankalin mu Allah ka yaye mana wannan fitintunu ya Allah ya Allah masu bukatuwa na alkhairi Allah ka biya musu abinda muke tsoro na shari'a Allah ka amintar da mu daga gare shi ya Allah da dama su kan ce mu sanya su cikin addu'a wadansu mukan iya tunawa wadansu ba ma iya tunawa ya Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ka shiryatar da mu ka shiryatar da zuran da ka ba mu ya Allah ka rayar da mu akan sunna ka karbi rayuwar mu akan sunna ranar tashin alkiyama ka tada mu a tutun shugaban ahlus sunna wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.